العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne wanda ya haɗa mu a wannan rana ta Litinin, wanda yau 11 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda kuma ya dace da 4 ga watan 5 miladiya 2020. Wannan zama namu shi ne zama na 11 a cikin wannan littafi mai tarin albarka, littafi mai suna Majalisu Shahri Ramadan na Imam Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wanda muna cikin majalisi na 6 wanda mun soma shi a jiya, yana bayani akan kashe-kashen masu azumi. To saboda haka a nan wato an faɗi mun faɗi kusan kashi 2, za mu tafi zuwa kashi na 3 daga cikin mutanen da babu azumi a kansu, kamar yadda muka faɗa a muqaddima ko kuma a cikin bayanan da malam yayi. Za mu ga mutanen kashi 2 ne. Akwai wanda azumi bai zama wajibi a kansa ba, amma idan yayi azumi kuma azumin yayi. Akwai wanda kuma babu azumin a kansa, in ma yi azumin kuma bai inganta ba. To shi ne sai yake cewa al-qismu thalith, kashi na 3 al-majnun, shi ne mahaukaci. Wa huwa faqidul aqli, shi ne marashin hankali. Shi wannan fa la yajibu alaihi siyam, azumi baya wajaba a kansa. Idan muka duba al-majnun ala wazni al-mafa'ul, idan muka ce al-junna a wajen larabawa shi ne garkuwa, ko kuma duk wani abu da za a iya kare wani abu a lullube shi, shi sanya ake cewa yaro ƙarami al-janin. Me yasa ake kiran yaro ƙarami al-janin? Domin yana cikin mahaifiyarsa. Al-mishyama shi ne abin da ake cewa mabiya, da kuma asalin ita ma mahaifa, da kuma ciki duk sun lullube shi. To shi zai ake ce da shi al-janin. Hakanan gona wacce take mai dogayen bishiyoyi wanda suke inuwance wuri su boye ƙananan abubuwa da suke ƙarƙashinsu, sai ake kiranta al-janna. Za mu ga ta al-bustan daban, al-janna daban. Al-bustan gona ta yau da kullum wadda za a ganta fetal ba tare da akwai waɗansu abubuwa dogayen bishiyoyi da wani dausayi a ciki ba. Amma aka ce aljanna, to shi ne abin da ya zamo gonar da ta ƙunshi dogayen bishiyoyi wanda suke inuwance wuri su lullube shi. To an kira yi mahaukaci da suna al-majnun li'annahu junna aqaluhu, saboda an lullube hankalinsa, baya iya fahimtar abubuwa wanda masu hankali za su iya fahimta. An rufe wannan hankali nasa, ba zai yi tasiri a nufin a wajensa ba. To shi ne malam yake bayani cewa fala yajibu alaihi siyam, shi mahaukaci azumi baya wajaba a kansa. Lima sabaka, saboda abin da ya gabata na bayani, min kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, na fadar manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, da yake cewa rufi alƙalamu an salatacin, an ɗauke alƙalami daga nau'i 3 na mutane. Ma'ana an ɗauke alƙalami ba za a rubuta musu lada ko zunubi ba. Yace alhadis, hadisi zuwa ƙarshen hadisi, sai ce wala yasihu minhu siyam, azumi baya ingantuwa daga mahaukaci, li'annahu laysa lahu aqlun, saboda shi bai da wani hankali, ya aqilu bihi al-ibadata, wanda zai hankalci ibada wa yanwiha, kuma ya niyyance ta. Saboda haka kenan akwai bambanci tsakanin azumin yaro da kuma abin da ya shafi mahaukaci shi mahaukaci baya inganta azumin sannan kuma azumin baya wajaba a kansa shi kuma yaro azumin zai inganta daga gare shi illa iyaka dai ba zai wajaba ainihin a kansa ba to saboda haka anan sai ma ne yake cewa babu wani azumi a kansa saboda shi ba shi da hankali bai hankalci ibadar da yake ba sannan kuma bai yi niyyata ba kaga shi yaro lokacin da aka tashi shi zai yi sahur to wannan yin sahur din kaman daura niyya ne na wannan ibada da zai yi to kenan wannan yana nuna mana ibadar da mutum bai hankalta bai niyya ba to wannan ibada ba za ta samu tushe ba za ta samu gindin zama a shari'a ba shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ya ku masu imani kada ku kusaci sallah kada ku je ku ce za ku yi sallah alhali kuna masu maye har sai kun san abin da kuke faɗa domin wanda yake mai maye da shi da mahaukaci kusan duk tsari ɗaya ne in ma suna furta waɗansu abubuwa da baki to haka nan abubuwan suke zuwa ba su san me suke faɗa ba da wannan ma wasu malamai suke cewa duk mutumin da zai zo ya yi sallah kawai tunaninsa daban sallar daban ya yi sallar nan ya gama inda ka tambaye shi raka'a nawa kai ce gaskiya shi bai masa raka'a nawa yi ba me ka karanta a raka'a farko gaskiya bai san abin da ya kanta a raka'a farko me kai a ta biyu bai sani ba to wannan kawai baya da sallah gaba daya saboda na farko bai san me yake yi ba daidai shi da mahaukaci duk ɗaya suke a wannan yanayin sai ce wal ibadatu la tasihu illa bi niyyatin ita ibada ba ta inganta sai da niyya da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da yace innamal a'malu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa kadai ayyuka suna tabbata ne da niyyoyi kuma kowanne mutum yana samun sakamako ne gurgurdan niyyarsa akan haka za mu gane cewa wannan gabar ta nuna mana yanzu da mutum zai tashi misali a ce yau wa ya garin 30 ga wata na ainihin watan Sha'ban to ashe an ga wata jiya kawai mutumin nan sai ya tashi tun daga fitowar alfijiri bai ci komai ba tun fitowar alfijiri bai ci komai har rana ta fadi sai da rana ta fadi sai aka ce masa wani an faga wata jiya yace an ga wata ajiya a to alhamdulillah ai ne ka gani tun daga fitowar alfijiri zuwa yanzu ban ci komai ba saboda haka kenan nayi azumi azumin sa bai yi ba saboda babu niyya shi kansa bai san wata ya tabbata ba kawai bai ci abinci bane miki da saboda wasu dalilai ko dai baya sha'awar abincin ko kuma babu abincin ko kuma abin da ya kama da haka to saboda haka dai wannan yana nuna mana wato mahaukaci idan yayi ibada ba sai ba saboda babu niyya shi da kansa bai san cewa ainihin bai yi ba sai malam ya ce fa in kana yajinnu ahyanan wa yufiqu ahyanan to in ya kasance haukan yana zo masa wani lokaci kuma ya zamo ya wartsake ya farfado ya zamo kamar sauran mutane masu hankali lazimahu siyamu fi hal ifaqatihi to anan azumi ya lazumce shi lokacin farkawarsa duna halin jununihi banda halin ainihin haukansa ma'ana mutum ne wanda yake marashin hankali wani lokaci hankalin ya zo ka ga yana abubuwa na masu hankali wani lokacin kuma ainihin da an gan shi an san mahaukaci ne to wannan malam yake cewa azumin ya lazumce shi a lokacin da yake a yanayi na hankali amma kuma azumin ba zai lazumce shi ba a lokacin hauka yace wa in junna fi asna'in nahar idan yayi haukan a tsakin wuni ma'ana yanayi na hauka ya zo masa tun daga fitowar alfijiri zuwa wani lokaci muqaddara a ce daga gama sallar asuba kawai sai abin nasa ya rikice har zuwa wajen azhar ko 12 rana ko abin da ya kama da haka to sai malam yace lam yabtul sawmuhu azminsa bai baci ba kama law ugmi alaihi kamar yadda da za a somar da mutum bi maradin da wani rashin lafiya aw ghairihi ko kuma wani rashin lafiya din to za a ce wato ainihin azumin sa bai faci ba li'annahu nawa sawma saboda shi yayi azumi yayi niyyar azumi wa huwa aqinun alhali yana da hankali biniyatin sahihatin da niyya wacce take ingantacciya sai ce wala dalila ala al-butlan anan babu wani dalili da ya nuna shi wannan azumi ya bace yace khususan idza kana ma'luman yace musamman ma idan ya zama sanannen abu ne annar jununa yantabuhu cewa shi haukan yakan bijiro masa fi sa'atin muayyana a wayansu sa'o'i wanda suke wato ainihin sanannu sai ce wa ala hadha to akan haka fala yalzamu qada'ul yawm alladhi hasala fihi aljunun wato ba sai yayi ramuwa ba a wunin da wannan wato hauka ya bijiro masa sai ce wa idza afaqa almajnun idan mahaukaci ya farfado a sana'an nahar tsakin wuni ma'ana yana cikin hauka yana cikin hauka to ko da yake kafin muce wancan gabar malam ya yi bayani cewa idan hauka yakan zo wa mutum wani lokaci ya zamo ya farfado to zai yi azumi lokacin hankalinsa da farfadowarsa amma ba zai yi azumi ba a lokacin da yake wannan hali na hauka malam ya mana bayani cewa idan haukan ya zo masa tsakin wuni azuminsa bai ɓaci ba ya buga misali da cewa kamar mutumin da zai zama an somar da shi saboda wani rashin lafiya misali yanzu da zai zama ko rashin lafiya ko waninsa muƙaddara ko a ce za a yi masa wani operation sai zama an yi masa irin abubuwa da ake a da a ɗauki hankalin mutum a yi wani abin da zai zama an ɗauki hankalinsa don kai ya jira da din wannan yake cewa to kaga azumi yana nan babu wani abin da ya nuna babu azumi to wannan gabar gaskiya akwai sabanin malamai dangane da ita shi mahaukaci menene gwargwadon abinda idan ya bijiro masa na hauka za mu ɗauka cewa wannan azumi ya yi koko bai yi ba akwai hadisi sanannen hadisi hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wanda malamai sun gina hukunce-hukunce masu yawa a kansa sai na Sa'd kamar yadda mashajin hadisin Bukhari da Muslim lokacin da ba shi da lafiya a aikin hajjin bankwana yana wannan hali sai yake fiye manzo alaihi salatu wassalam yace ya ma'aikin Allah ka sani ne mutum ne mai dukiya kuma babu wanda zai gaje ni sai ƴata guda ɗaya tag kana ga zan yi sadaka da dukkan dukiya ta gabaki ɗaya manzo alaihi salatu wassalam yace a kada kai sadaka dukiyar gabaki ɗaya yace to na iya kasawa biyu nayi sadaka da kashi biyu akan uku manzo Allah yace a'a to na iya raba dukiyar nayi sadaka da rabi in ya so ita na ban mata rabi manzo Allah ya ce a'a sai ce to na iya kasawa uku na ba da kashi ɗaya sai manzo alaihi salam ya ce as-sulusu wa thuluthu kafir ya ce kashi ɗaya akan uku to ai shi ma kashi ɗaya akan uku abu ne wanda yake mai yawan gaske to malamai sun gina hukunce-hukunce akan wannan gaba as-sulusu wa thuluthu kafir suke ganin cewa duk abinda za a ce sulusinsa ya tafi to wannan abun za ka sai mu'azam din sa mafi yau sai ya riga ya tafi akwai malaman da suke cewa idan shi wannan mutum marar lafiya ko ka ce mai halin ka ko ka ce mahaukaci ya zama wannan hauka ya lullube shi har sulusin wuni ya tafi bai samu hankali ba to suna ganin cewa wannan azumi babu shi ma'ana wannan azumin wunin babu shi kuma ba sai ya rama ba tun da dama shi mahaukaci ma'zur ne an riga ainihin an yi masa uzuri to akwai wanda suka gina wato hukunci akan wani akwai wanda suke ganin cewa ainihin rabin wuni akan wannan cewa da haukan zai bijiro masa misali ya yi niyyar azumi ya tashi da shi sai hauka ya bijiro masa wanda bai wuce awa biyu uku ba sai kuma hankali ya zo masa to shikenan za a iya zai iya ci gaba da yin wato ainihin azuminsa babu wata matsala wannan dai matsala ce ke lafiya dangane da wannan shi yasa za a ga kamar yadda na ce an gina hukunce-hukunce da yawa akan wannan yanzu misali za ka ga akwai illoli ko tawayoyi da aka nuna cewa kada a yi layya da dabbar da ya zama tana da tawaya duk da cewa shi hadisi ya ambaci abubuwa guda hudu ko dai mai ido daya ko wacce take ainihin kanjamammiya babu kitse tare da ita ko wacce take gurguwa ko wacce take ainihin marar lafiya to malaman malikiya sun nuna cewa tunda magana ce ta tawaya hatta samun tangarda wata gaba a ce wata gaba ta gutsire to wannan shi ma zai nuna ba za a yi ba to sai suka nuna kenan kareyyen kaho ko yankakken kunne to menene gwargwadon kareyyen kaho ko kuma yankakken kunne to shine sai wasu suka gina akan hadisin da na ambata suna ganin cewa idan an yanke kunnen dabba abinda aka yanke ya kai fulufi to za a ce wannan kunne ma kamar ma'ailifin babu shi shi ma kaho idan an karye shi ya zama abinda ya fita ya kai wajen fulufi zan ma kan babu kahon hakanan jelar dabba da za a gutsire abinda ya kai fulufi to shi ma kamar an gutsire wato ainihin mafi yawa ne Allah dai shi ne mafi sani malam sai ce wa idza afaqa al-majnun to amma idan mahaukaci ya farfado a sana'an harin ramadan wato tsatsakin wani ramadan lazimahu imsaku baqiyati yawmihi to ya lazimce shi ya kame baki sauran wunin kun ga maganar mutadazu ya tashi da azumin ne sai haukan ya bijiro masa to shine ake tattaunawa akai ne matsayin azumin to amma yanzu kuma yana cikin haukan ne da gari ya waye kila wajen 12 rana ko wajen azhar ko da asar ko sola awa ɗaya ma rana ta fara kawai sai hankali ya zo masa ya zama gashi nan kamar sauran mutane to wannan menene hukunci sai malai yake cewa ya lazimce shi ya kame baki a wannan sauran wurin li'annahu sara min al-wujub domin ya zamo daga cikin ma'abota wajibi wala yalzamuhu qada'uhu rama wannan wurin bai lazimce shi ba kasabi kaman karamin yaro idza balaga abin nan yayin da ya zamo ya balaga mun ambata ajiya cewa karamin yaro ko kuma yaro murahiki yana dan wajen shekara 14 zuwa 15 ana cikin azumi da rana ya kwanta sai ga mafarki to shikenan dole ne ya rike bakinsa shine yake ta kasabi kaman yaro idza balaga idan ya balaga duk da shafa zai ramuwa ba to amma dole ya rike bakinsa saboda alfarman wunin wal kafiri idza aslam da kuma kafiri lokacin da ya musulunta shi ma a tsakin wuni shi ma mun yi bayani zai cewa zai rike bakinsa saboda alfarman wannan wuni duk da shafa zai rama ba sai ce alqismur rabi kashi na hudu daga cikin waɗanda babu azumi a kansu sai ce alharimul ladhi balaga alhadayan tsoho tukuf wanda ya kai matsayin sambatu ya dinga faɗin maganganun da shi ma bai san wato ainihin me yake faɗa ba sai ce wasa qaba tamyizuhu kuma rarrabe wasa ta riga ta sare daga gare shi to irin wannan fala yajibu alaihi siyam azumi baya wajaba a kansa wal itaamu anhu sannan kuma ba sai ma an ciyar masa ba a ce to yanzu ya tsufa ya zare ya fita daga hankalinsa kawai zai dinga sambatu kun san cewa daga cikin ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ma yi wa bayi ya kawo akwai mutuwa inda babu mutuwa to na tabbatar za a dinga shiga taskunda har ma za a dinga fatan a samu mutuwar mutum a ce ya tsufa ya takwarkwashe bai san abin da yake ba bawali a nan ba haya a nan komai a nan wani ma maganin ma ba zai iya ba saboda tsufa to kaga irin wannan tsufan nan ya riga ya zama musiba ya zama jangon ya zama kaya a wajen masu kula da shi to duk mutumin da yake wannan hali to wannan kwata-kwata azumi bai wajaba a kansa ba sannan ba ma sai an ciyar masa ba bayanin da muka yi na ciyarwa ga masu shekaru ƙarin bayani dai ainihin zai zo nan gaba sai yake cewa lisuqut at-taklifi anhu saboda wato dora nauyi ya tsare daga barinsa bi zawali tamyizihi saboda gushewar rarrabewarsa fa ashbaha as-sabiyya qabla tamyiz anan sai ya zama yayi kama da karamin yaro kafin karamin yaro ya dinga rarrabe abubuwa sai ce fa in kana yumayizu ahyanan wa yahdi ahyana to amma idan shi wannan dattijan mai yawan shekaru zai iya rarrabewa wani lokaci wani lokaci kuma ya dinga sambatu wajaba alaihi sawmu to anan azumi ya wajaba akan sa fi hali tamyizihi a lokacin da yake rarrabewa duna hali hazayanihi amma banda lokacin da yake sambatu yace was salatu kasawmi ita ma salla kamar azumi ce la talzamuhu ba ta lazimta sa hala hazayanihi a lokacin da yake wannan wato ainihin sambatu nasa wata lazamu hali tamyizihi amma tana lazimtar sa a lokacin da ya zamo ainihin yana rarrabewa to gaskiya wannan gaba abu ne wanda yake yana faruwa da yawa kuma kaman yanda masana suke cewa duk da wato wani jarabi ne da Allah yakan yi ma wasu amma fil galib duk mutumin da ya zamo ya yi rayuwa rayuwa ba mai saiti ba rayuwa ta jahiltar addinin musulunci rayuwa ta dirkaniya da rashin sanin madafa ko kuma makama a rayuwa wanda irin wannan rayuwar mafi yawa shine yake irin wannan shirman wani zai iya yin shekarun tabbas ya zama cewa shekaru sun kai yadda zai manta wasu abubuwa wannan zai iya faruwa kata malaman hadisi zaka ga cewa ikhtalata bi akhar ya samu rikicin kwakwalwa a ƙarshe ma'ana sai ya zama wasu hadisai da ya haddace wasu asane da ya rike da ya manta su to amma ba wai irin yadda mutum zai zama ya zare ba yanzu wani yazu billah akwai wanda za a ga tsoho ne saboda tsufa zai zo yana fitsari sai ce a zo ga maciji zai sare shi a zo a kashe shi wani yana cin abinci sai ya rike hannunsa a cikin akushi ya ihu ya ce ga barawo ya kama yana ci masa abinci kaga fi sabilillahi irin wannan wato burkewa ta kai ƙarshe to zai yi wahala mutane da suka zama masu addini kaga sun yi irin wannan tsufar mutum zai iya tsufa dai ya manta wasu abubuwa ya zama babu wa'ayi tare da shi amma dai irin wannan burkewar gaskiya ba sosai bane za ga mutane masu addini ainihin suna yin irin wannan Allah subhanahu wataala ya ladafa mana to saboda haka dai anan ma da yake cewa in zai iya kasancewa hankali ya zo masa wani lokaci kuma ya zama yana wancan shirman to lokacin da hankalin ya zo masa sai ya ci gaba da yin azumi in sallah ce ya yi ta ainihin a lokacin da abin nan ta yi sai ce al-ismul khamis kashi na biyar sai ce al-ajizu an-siyam wanda ya zama ya gajiya daga azumi ajizan mustamirran yace gajiyawa mai zarcewa la yurja zawaluhu wanda ba a sa zuciya cewa wannan gajiyawa za ta gushe ina misali sai ce kal kabiri kaman mai yawan shekaru amma fahimci kun ga akwai bambanci tsakanin wannan alharib da muka wuce da wannan shi wancan da muka wuce kashi na hudu kwata-kwata babu hankalin ta tare da shi saboda ainihin tsufa shi kuma wannan yana da yawan shekaru ne amma tsufa ne ya kai masa yadda ba zai iya juriyan wannan azumi ba ba wai dan hankalinsa ya bata ba ba dan yana wani sambatu ko wani ainihin maganganu marasa kan gado ba a'a kawai dai ya yi shekaru mu sani cewa idan tsufa ya kai tsufa jiki ya rauni to za a ga duk wasu 'yan awanni mai wannan halin yana buƙatar ɗan ruwa da zai sha ko ɗan abinci da zai ci in shekaru suka yi yawa mutum ba zai iya zama ya ci abinci mai yawa irin yadda kowane mai lafiya zai ci ba zai yi gare shi ba ko ruwa sai dai ga cewa ya ɗan kafa kai ya ɗan tsotsa makwarwa biyu uku shikenan sai bayan awa ɗaya biyu sake nema hakanan abinci to saboda haka wannan shi ake magana ba wai ana nufin wanda ya zama shi ma ya rasa hankali ba sai ce wani marir da kuma wanda yake ainihin marar lafiya maradan la yurja bur'uhu yace rashin lafiyar da shi ma ba a sa zuciya a wajen warakarsa sai ce ka sahibi sarban kaman ma'abucin kansa akwai wanda yake da matsalar kansa kuma dole ne zai dinga cin abinci daga lokaci zuwa lokaci ciwon kansa ba sosai ne ainihin ake warkewa gare shi musamman a sai ta riga ta yi ƙarfi to kaman irin masu ulcer wanda ake cewa chronic ulcer wanda ita ma ta riga ta yi kaka gida zai yi wahala mutun ya warke kuma dole zai so abinci duk awa biyu ko duk awa uku ko wani abin da ya kamata haka ma'ana dai ba zai iya yin azumi ba to shine sai yake cewa to irin wannan malai yake cewa fala yajibu alaihi siyam to shi ma irin wannan azumi baya wajaba a kansa li'annahu la yastati'uhu domin shi ba zai iya yin wannan azumin ba wa qad qala Allah ta'ala kuma tabbas Allah subhanahu wata'ala ya ce fattaqullaha masqatu ku ji tsoron Allah gurgudan yanda za ku iya wa qala kuma Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah ba zai taba dorawa mutum ba sai abinda za ta iya kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj ba sanya muku kunci da takura a cikin sha'anin addini ba to irin wannan da shi wancan marar lafiya rashin lafiyar da ana sa ran ba zai taba warkewa ba ko kuma irin wannan tsufa wanda da hankalinsa amma ba zai iya azumi ba to duk da cewa ba zai iya azumi ba sai malai ya ce lakin sai dai yajibu alaihi an yutsima ya wajaba a kansa ya ciyar badala siyam a mamadin wannan azumi nasa an kulli yawmin miskinan dangane da kowane wuni sai a ciyar da miskini daya li'anna Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-it'ama mu'adilan lis-siyam ya sanya ciyarwa ita ce za ta iya kwafe makwafin azumi kina kana takhayyuru bainahuma yayin da ya zamo an ba da zabi tsakanin su awwala ma farza siyam farkon farlanta azumi in ba manta mun karanta a baya cewa farkon da aka farlanta azumi to ana ba mutane zabi mutum zai iya yin azumi in ya ga dama zai iya kuma ciyarwa a mamadin azumin in ya ga dama to shine malam Allah yake cewa to tunda tun farko an nuna cewa ciyarwa za ta iya kwafe makwafin azumi fata ayyana to ya zama dole an yakuna badalan an siyam ita wannan ciyarwa ta zama ita ce mamadin wannan wato azumin wato indal ajzi anhu yayin da ya zama an gajiya daga yin wannan azumi li'annahu mu'adilun lahu domin shine wanda yake daidai da shi kuma shine zai kwafe makwafinsa to anan za mu iya gane cewa ashe tsofaffi kala biyu ne akwai tsohon da hankalinsa azumin ne ba zai iya ba to wannan shi ne aka ce a ciyar amamadinsa akwai tsohon da ya kai hali wanda shi ma hankalinsa ya fice daga gare shi to wannan shi ne aka ce ba sai an ciyar masa ba duk da shi wannan gabar ainihin ta biyu wasu suna ganin ita ma kamar ta wancan ne misali Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda kamar yadda za mu zo nan gaba lokacin da ya tsufa ba zai yi azumi shi ne ke wannan ciyarwa to wasu malamai suna ganin cewa mustahabi ne ba wai wajibi ba ne ba wannan ciyarwar to amma dai anan malam ya nuna cewa muddin yana cikin hankalinsa azumin ne ba zai iya ba to dole ne sai ya ciyar ko ainihin an ciyar masa illa iyaka za mu ce idan shi baya da abin da zai ciyar kuma ba shi da wanda zai ciyar masa to wannan shi kenan ya riga ya tsare daga gare shi domin Allah ba zai taba dorawa mutum abinda ba zai iya ba sai malam ya ce wa yukhayyaru fil it'ami kuma ana ba da zabi a wajen wannan ciyarwa baina an yufarriqahu habban al masakin tsakanin ko dai ya rarraba shi a matsayin kwaya kwaya a wajen miskinai likulli wahidin muddun kowanne a bashi mudu min alburri wato na ainihin alkama rubu as-sa'il nabawi wanda shine kwata na abinda ake cewa sa'i na manzo alaihi salatu wassalam ma'ana ciyar wanda aka ce ayi mutum yana da zabi ko dai ya ba da kwata abinda muka fi sani da mudun nabi wanda idan an tashi da kafin da kai shi ake ba da hudu wannan hudun shine wanda ainihi zai zama kamar mudu daya to ko dai mutum ya zamo ya ba da wannan danyen abincin ma'ana kwata ta kwano sai ya ce waznuhu sai ya ce wato ainihin awansa ayil mudu wato shi mudu din kenan nisfu kilo rabin kilo ne wa asharati garamatin da kuma kilogram guda 10 bil burrin razin aljayyin wato wanda yake akwai alkama da ake kira arzin wacce take ainihin kyakkyawa anan malam yana buga misali da abincin da yafi yin fice ainihin a wajen su idan nauyin irin waccan alkama ce to idan aka bada wato rabin kilo da kuma gram 10 na nauyin wancan to shine zai bada a matsayin kwano abin nan mudu da na san akwai mujin nabi sananne ne a wajenmu ya zama ruwan dare da yawa an riga an san shi to in ba babu wannan akwai wani abu da an saba da shi coca oat wani abu wanda yake kamar na iya cewa alkama ce ko menene wanda ana iya zuba madara a sha ko kuma ainihin yi dai wani abu da shi mutane sun san shi wanda yake hoton wani mutum da wata malafa a kansa to gwaji ya nuna cewa shi wannan gwangwani da aka cika shi ba tare da cewa an yi masa tsiri ba a cika shi haka a daidaita to wannan shine daidai da Muhammadun Nabi to in ma babu wannan bayani ya gabata a munasabobi da dama cewa tafukan mutumin da yake da matsakaitan yatsu ba mai dogayen yatsu sosai ba ba kuma gajejjera ba tsakiya to idan ya da tafukan sai ciko su da shinkafa ko gero ko dawa ko alkama to wannan shine abin da ake nufi a matsayin mudu daya to an ba mutum zabi ko dai ya bada wancan danyen wa baina an yusliha ta'aman ko kuma ya gyara abinci fayad'u ilayhi masakin sai ya kirayi miskinai zuwa ga wannan abinci bi qadaril ayyam gurgudan wannan kwanaki ma'ana abinda malai yake nunawa anan shi kansa ciyarwan ba alizm ta cewa lallai sai ta zamo kullum ba zai iya yiwuwa ai azumin kwana 5 shi wancan dattijo bai samu yin azumi ba ko wancan mara lafiya bai samu yin abinci ba sai a zo a yi abinci na mutum 5 a kira su ci shikenan ya kuma makafin wancan azumi 5 ko kuma a zo a raba wannan mudu guda 5 ga mutum 5 to shikenan ya kuma makafin wannan sai dai ba za a zo a ce bari tun yanzu a ci yadda wannan abincin na tsawon wata ɗaya ba misali yanzu a ce farkon azumi an san cewa wancan tsoho ba zai iya azumi ba saboda raunin sa ko wannan mara lafiya ba zai iya azumi ba saboda rashin lafiyar sa ba na warkewa bane ba to anan ba za a ce to bari tun daga farkon azumi kawai shikenan a ci yadda mutum 30 ko 25 ba a'a ba za a yi wannan ba saboda ai ba zai lizamce shi ba sai wuni ya zama daga farko har ƙarshe ta yi wa mutum ya mutu a farkon azumi ko tsakiyar sa yanzu da za a ce mutum yayi azumi 5 sai Allah ya karbi rayuwar sa yayi 10 sai Allah ya karbi rayuwar sa to ai ba za a ce to tunda akwai sauran kwanakin azumi kuma ana bin sauran can ba ai bai shiga wannan lokacin ba sallah azumi da duk wata ibada ta wannan lokacin Allah ba zai tambaye shi wannan ba saboda haka wannan ta riga ta wuce ba za ta zama ainihin akan sa ba to saboda haka dai malam ya nuna mana a iya tara kwanakin a bayar da su ga baki daya sannan kuma a iya bada kullum kullum to shine sai yake cewa wabai yawa bi qadar al ayyam allati alai wato gurgudan kwanakin da suke kansa qala al bukhari rahimahullah imam al bukhari Allah ya dinga gare shi yace wa amma shaykh al kabir amma dattijo mai yawan shekaru idza lam yutiq as sawma idan ba zai iya azumi ba faqad a'ama Anas radiyallahu anhu to sayyidina Anas dan Malik ya sayar Allah ya kara masa yadda ba'da ma kabira bayan yayi yawan shekaru ita ma wannan sayarwa ba wai an samu tsawon lokaci ana yi ba aman aw amaini ya sayar ne shekara ɗaya ko biyu sayyidina Anas ina ji ya wajen kusan shekara 100 a rayuwa kaga wannan ya nuna cewa ya kusa 100 ma yana yin azumin kawai ciyar wanda yayi bai ta wuce shekara ɗaya ko biyu ba yace kulla yawmin miskinan kowane wuni sai ya ci yadda miskini kubzan wa lahman ya bashi gurasa da nama wa afdara shi kuma sai ya zama ya ci abinci a madadin wannan azumi nasa wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya fada fi shaykhil kabir a cikin sha'anin datti da mai yawan shekaru wal mar'atil kabira da ita magiya tuma mai yawan shekaru la yastati'ani wanda ba za su iya ba an yasu ma su yi azumi sai sai fa yudu imani za su ciyar makana kulli yawmin miskinin a mamadin kowane wuni za su ciyar da miskini rawahu al-bukhari bukhari shine ya fitar da ainihin wannan hadisi a wannan gaba yan uwa ina sake maimaita abin da na faɗa a kusan kwana biyu da ya wuce da yau za ka ga cewa mutane za su iya wannan azumi amma kullun suna maganar ciyarwa kullun suna maganar ciyarwa ko dan tsakarin nan wato ainihin akwai wanda suka kira suke bayani to wai in mutum ba zai iya azumi ba to kawai shikenan sai ya ciyar rashin iya wannan mun faɗa cewa kala biyu ce akwai rashin iyawa ta wucin gadi akwai rashin iyawa musulmiya mutumin da zai yi rashin lafiyar da ana sa ran zai warke muna maimaita wannan babu magana cewa a kansa wannan azumi ne ya zama wajibi a kansa matar da jinin al'ada ya zo mata ko jinin haihuwa ba magana ciyarwa a kanta wannan azumi shine wajibi a kanta za ta sha ruwa a cikin watan azumi amma wajibi ne idan azumi ya wuce sai ta raba wannan ainihin azumi da ke banta matar da ta zamo tana da karamin ciki yaran nan ko kace cikin nan ba amma busa masa rai ba tana laulayi tana wahalar azumi ba maganar cewa ta ciyar a'a anan dai mun sani ya halatta ta sha saboda wahalar da take fuskanta amma ta sani cewa idan azumi ya wuce sai ta rama wannan azumi da ake binta abinda zamu zo bayanin sa anan gaba ana maganan da mai rai da ake jin tsoron idan ba a yi azumi ba kuma afwan idan ba a ci abinci ba kai azumi zai jigata ko kuma yaron da ake shayarwa ake ganin cewa idan an yi azumi maman da zai sha ya kafe ya ainihin bushe to wannan shine ake maganan akwai sabanin malamai wanda zamu ambata ainihin nan gaba malam sai yake cewa ikhwani ya ku yan uwana musulmi ash-shar'u ida shari'ar musulunci da Allah ya shar'anta hikmatun min Allah ta'ala wata hikima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wa rahmatun kuma wani jin kai ne rahimallahu bihi ibadahu wanda Allah ya ji kan bayi ta hanyar wannan shari'a li'annahu shar'un mabaniyun ala tashil saboda ita shari'a ta musulunci shari'a ce wacce aka gina ta akan sauƙaƙawa war rahma da kuma jin kai wa alal itiqani sannan kuma an gina ta ne a bisa ingantawa wal hikma da kuma ainihin tsagwaren hikima wallahi duk wannan ibadodi da Allah ya shar'anta mana mu kalli na farko tun daga kalmar shahada zuwa sallah zuwa azumi zuwa zakka zuwa haji babu wata daga cikin wannan guda biyar na shiga-shigan musulunci wanda zai zama babu wata hikima da ta sa Allah subhanahu wataala shar'anta wannan mu kalli abin da ya shafi kalmar shahada nan tabbatar da uluhiyar Allah ne da manzancin manzo alaihi salatu wassalam ya za a yi ibada ta karbu ga wanda bai yarda da uluhiyar ta Allah ba ya za a yi ibada ta karbu ga wanda bai yarda da manzancin manzo alaihi salam ba ashe kin duk wanda zai yi ibada dole sai kalmar shahada ta tabbata sannan mu kalli sallah da Allah subhanahu wataala shar'anta mana hadisai da dama sun faɗi matsayin sallah misali akwai hadisin da manzo alaihi salatu wassalam yake cewa ku bani labari da a ce ƙurama tana wucewa kofar gidan ɗaya daga cikin ku kuma kullum zai yi wanka sau biyar shin yanzu akwai wani datti ko wata dauda da za ta wanzu tare da shi sabai suka ce ya mai aikin Allah babu wani datti ko dauda da za ta rage a jikin mutum manzo alaihi salam ya ce to haka nan ita ma sallah guda biyar ba ta barin zunubi ta da mai ita a shekin daga cikin hikimomin shar'anta sallah a wanke dan adam daga datti sannan abu na biyu sallan nan gane ce da Allah gane ne da Allah na tabbatar yanzu a ce kullun sai mutum ya gana da sarkin garinsa sau biyar a wuni ko gwamnan garinsa sau biyar a wuni ko shugaban kasar sa so biyar a wuni sai ya je sun kebance zai ji cewa an girmama shi kuma shi babban mutum ne to sannan babu wani abin da yake ba mutum lafiya jiki kamar sallah ashe kenan ba haka kawai da ka kawai aka ce ai sallah ba sannan mu kalli azumin nan an yi bayani daga cikin hikimomi mai kuɗi zai ji abin talaka yake ji zai ga cewa ya kamata ya taimaka masa kuma duk an haɗu akan cewa azumin nan yana ƙara lafiya jikin ɗan adam ashe kaga cewa akwai wata hikima sannan ga samun kusaci a wajen Allah sannan mu kalli hikimar zakka akwai kyautata alaƙa tsakanin masu shi da wanda ba su da shi sannan mu kalli aikin haji akwai ƙulla zumunci da yawantaka tsakanin duk musulmin duniya gabaki ɗaya saboda haka kenan duk wani abu da Allah ya sharanta na ibada akwai hikima mai yawan gaske sannan kuma akwai fa'ida tun ma rayuwar duniya kafin a je lahira ai da mutum ya zama ya samu lada saboda ka babu wani abu da Allah subhanahu wataala yake da ka saboda yake yake ta aujaballahu bihi ala kulli wahidin Allah ya wajabta da ita wannan shari'a akan kowa min al mukallafin daga wanda suke baligaggu kuma masu hankali ma yunasibu halahu kowa an dora masa abin da ya dace da halin sa Allah bai taba cewa wanda ba zai iya kaza yayi kaza ba babu inda aka ce talaka sai yayi zakka saboda bashi da abu aikin haji ma Allah sai ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila sai wanda yake da iko saboda ka kowa gurgudan halin da ya dace da shi me yasa aka shar'anta abin kowa gurgudan halin sa sai ya ce li yaqumu kullu wahidin bima alayhi domin kowa ya tsayu da abin da yake wajibi a kansa mun sharihan bihi sadaruhu ya zama kirjinsa yana yalwace yana mai walwala yana mai farin ciki kaga dora mutum abin da ba zai iya ba zai zama ainihin a cikin takura yasi wa mutma'innatan bihi nafsuhu kuma ya zama cewa ransa tana natsuwa da wannan abin da aka dora masa yarda billahi rabban yana mai gamsuwa yana mai yarda da cewa Allah shine ubangiji wabil islam dinan yana mai gamsuwa da cewa addinin musulunci shine addini wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan yana mai gamsuwa da manzo tsira da amincin Allah zaka tabbata a gare shi wato ainihin shine annabi sai yace fahamadullah ayyuhal mu'minun ku gode ma Allah ya ku mu'minai ala hadha ad-dinil qayyim abisa wannan addini tabbatacce addini mai saiti wa ala ma an'ama bihi alaykum kuma ku gode ma Allah abisa abin da yayi ni'ima da shi akan ku min hidayatikum na shiryar da ku da yayi lahu ga shi addinin sai ce wa qad dhalla anhu kaseerun minan nas da yawa daga cikin mutane sun karkace sun samu zamewa kafa daga addinin musulunci mun sha faɗa so da yawa in ka kalli mutanen duk duniya gabaki ɗaya wanda suke addinin musuluncin da wahala kace sun kai kashe ɗaya akan goma wanda suke addinin musuluncin da mai kyan da mara kyan wallahi sai an yi sun yi wa a ce sun kai kashe ɗaya akan goma to kaga Allah ya dora mutum akan addinin musulunci da sosai nema sai da yawa da bai gode ma Allah yace wasaluhu kuma ku roke shi an yi sabbita kuma alaihi ya tabbatar da ku akan addinin musulunci ilal mamat har ya zuwa ainihin mutuwa shi yasa manzo alaihi salatu wasalam mafi yawan addu'ar sa yake cewa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini sayyidi allahumma inna nas'aluka ya allah mu muna roƙonka bi anna nashhadu abisa cewa mu muna shaidawa annaka antallah tabbas kai ne allah abin bauta la ilaha illa ant babu abin bautatawa da zantanta sai kai al ahad as-samad kai ne ainihin tilo abin nufa da bukata allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuan ahad kuma wanda bashi da tamka kowane ne yace ya zarjala wal ikram ya kai ma'abucin daukaka da girma ya mannan ya mai gwaggwaban kyauta mai yawan baiwa ya badi as-samawati wal ard ya makagin halittar samai da kasai ya hayyu ya qayyum ya kai rayayye ya wanda yake tsayuwa da komai nasa bai bukata agaji نسألك أن توفقنا من روحك كذات الدمو لما تحب وترضى لدك أبين لك كيسوكما كيدا دشي وأن تجعلنا من روحكما كسكامو من مرضي بك ربا يزمنا لك تموان دسك جمزك يدتي وكيني أبين بوتا كيني أبنجدي وبالإسلام دينا كما كسكامو لك تموان دسك يدى الدين المسلم تشيني الديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ونسك يدكم من زالي السلام شيني النبي ونسألك أن تثبتنا على ذلك كم من روحك كتبت الدمو أبسا ونن قدرن إلى الممات حريزوا متوا وأن تغفر لنا الخطايا كم من روحك غابر تامن كلا كلي والسيئات دمونا نأيك وأن تهب لنا منك رحمة كم كي بيور ونجن كي غريمو واتو كي من بيور ونجن كي دقا إنك أنت الوهاب دومين كيني مي يوان باية باية مي يوان كوتتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين ونشيني كالشن واتو مجلسي نا شدا ونشي مجلسي نبقي شيما أوليني أين فين أكم مجلسي نشدا شيسا يضام الأولى أكسا شيما باني أي مقدمة يتي المجلس السابق مجلسي نبقي في طائفة أتكين بياني واني ينكي من أقسام الناس نكشك شمتاني في السيام أتكين شأن الأزمي تسي باني مقدمة سيتي إخواني ياكو ينوانا قدمنا الكلام من قباتر دا بياني أن خمسة أقسام دنغني دا كشكشي غدا شدا أن خمسة أقسام من الناس نكشي شدا ندغ متاني في أقام السيام أتكين وكنتو كنتان أزمي سيتي ونتكلم في هذا المجلس إتي تزامي مغانا أولنا مجلسي أن طائفة أخرى نواني نوء دبان قوة جماعة دبان من تلك الأقسام دقا ونن كشكشي سيتي فالإسم السادس kashi na biyar dama na ce mun alifin dori ne kun ga mun yi kashi na farko mun yi na biyu na uku na hudu mun yi na biyar to sai kashi na shida sai ce al musafir shine matafi idan ban manta ba mallan ya kawo mana wayansu gabobi guda shida wanda nake ta lalle mu kula da su wanda akan su ne aka gina dukkan abubuwa kun ga muka ce mutum ya zama musulmi ɗaya kenan baligi biyu mai hankali uku mazauni hudu sannan zai yi azumin sannan kuma wanda yake kubutacce daga duka abin da zai hada shi to ashe kun ga da aka ce al-muqim kenan kishi muqim shine musafir shi yasa malai kawo shi anan sai yake cewa falqismu sadis kashi na shida yace al-musafir yace matafiyi amma da sharadin إذا لم يقصد بسفره التحيل عن الفطر إن بين في دبارة دواني وعيوبة نكوتي مأزمي دقوان ننت فيها تاسع سيتي فإن قصد بذلك إنكو فإن قصد ذلك إن ينفي ونن فالفطر عليه حرام وكن أبنتي حرام أني أكنسا والسيام واجب عليهن إذن فأولنا اللوكة في أذمي يارغا يازم واجبي أكنسا أبنى ما نيكي سويتي أنان أقوي متانان دا سكي إذكرو تفيا باوي تازم واجبي أكنسا هكي مسعدي أذمي دومي وطمان فاتازو أقونا أبنى يكي سويهي wanda idan akwai yunwa azumi ko kishirwa azumi da tare da shi ba zai iya ba to shikenan sai kirkiro ta to bari zai yi tafiya yau tafiya ba ta zama dole ba ma'ana tunda an ce mai azumi zai iya matafiyi kai zai iya aje alifin azumi to idan ya je ya dawo kuma shi mai matafiyi kun ga ba daidai yake da mai abin nan mahaukacin da ya samu hankali ba daidai yake da yaron da ya balaga ba daidai yake da wato ainihin me za mu ce wato bari ne ke da yaro da yawa abin da kafirin da ya musulunta ba wannan hukumin ce duk wanda misali yaron da ya balaga dole zai rike baki zuwa faduwar rana mara lafiya ko kuma ce kafirin da ya musulunta dole zai rike baki zuwa ƙarshen rana to banda matafiyi shi yasa ma malamai suke cewa kamar yadda muka sani
mutun ya kusanci iyalansa a cikin wannan Ramadan haramun ne kuma sai yayi kafara sai suka ce amma akwai halin da mutun zai iya yin wannan ba komai a kansa suka ce kaman matar da jinin al'ada ya dauke mata da rana sai mujin sai dawo daga tafiya da rana dan ya sada ita shi wannan Ramadan babu komai to ma'ana abin nake so in ce wanda ya dawo daga tafiya shi ba sharadi bane ba zai rike bakin sa ba fa ko wanda zai kirkiro tafiya ba wai dan ta zama wajibi ba hikimar sai ya ga cewa ya ajiye azumin yanzu ina ji akwai mutumin da ya kira ni shekaran jiya sai ke cewa mallam zan taho daga gari kaza to kuma za mu zo Kano mu yi sai to kuma mallam ka san cewa akwai wahala mallam zan iya ajiye azumi saboda ina so na zo ne sai ya sai ta to ai kai a matsayinka na matafiyi da ma ajiye azumi ya halatta akan ka ba'ana kun ga shi anan da abin da yake so ya fake da cewa zai sha wahala ta wannan shiga kasuwa saboda ka zai yi ajiye azumi tunda da ma ya shirye tafiyar zai yi ba a shari'a musulunci ba ta ce wai dole sai ka sha wahala ba ko sai zaka sha sannan zaka yi ajiye azumi misali yanzu akwai wanda yake ganin in zaka yi tafiya a jirgin sama ko a mota mai AC wai ba sai mutum ya ajiye azumi ba to wasu na ganin ma bai halatta ba wai abin da yasa aka ce ajiye azumi saboda tafiya a wancan lokaci akan jaki ne akan raƙumi akan doki ga iska ga wahala ga waye a'a ai tunda Allah subhanahu wataala bai iyakance ba babu inda hadisi ko aya ta iyakance cewa sai matafiyin da zai zama ainihin ya sha wahala ko zai sha wahala kawai dai tafiyar ita shari'a take kallo to saboda haka idan mutum ya zama cewa yana so ya dabara ne da wannan tafiyar dan ya ajiye azumi to wannan haramun ne kuma azumi ya riga ya zama wajibi a kansa mallam yace fa idza lam yaqsid at-tahayyul to idan bai yi nufin yin dabara da wata wato baudiya ba fa huwa mukhayyarun bayna siyan wal fitr to shi anan an bashi dama tsakanin ko dai yayi azumi ko kuma wato ainihin ya ci abinci sawa'un daddai ne qalat muddatu safarihi am qasrat yake cewa muddat tafiyar sa ga jeruwa ce tayi tsawo ko abin nan doguwa ce tayi tsawo ko ainihin ga jeruwa ce ma'ana ba wai a ce ai dole sai in tafiye sai an yi kwana goma ko sai an yi sati ko sai an yi wasu kwanaki ba ko da yau mutum zai je ya dawo in dai abin ya kai matsayin asafar misali daga nan mutum zai je Katsina misali mutum daga nan zai je Kaduna zai je Sokoto zai je Maiduguri duk sunansa arifin asafar to in dai ya zamo tafiyar ta amsa sunan tafiya to an ba shi dama akan cewa ya iya cin abinci kuma zai iya yin azumi a nan malamai sun tattauna suka ce akwai bambanci tsakanin wato kasuru da shan ruwa ga mai azumi mun san matafi an ba shi dama ya kasuru an ba shi dama ya ajiye azumi to yanzu menene ya fi ga matafiyi ya haɗa biyun ya yi kasurunsa sannan kuma ya ajiye azuminsa duk shi ne mafifici ko kuma a'a to malamai sai suke cewa shi a halin tafiya idan mutum zai yi azumin to azumin shi ne ya fi ajiyewar kaman yanda ita kuma yin kasur ga matafiyi ita ce tafi mutum ya ce ya cika sallah domin lokacin da Allah ya faɗi matafiyi da marar lafiya an ba su dama su ajiye sai ce wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun amma ya zama kun yi azumin shi ne fi muku alkhairi in kun kasance ainihin kun sani kuma ko ba komai shi kansa ajiye azumin nan a halin tafiya ai hutun jaki ne da kaya aka saboda ai ba wai mutum ya sha lalai ba sabanin yanzu mai kasuru in ya rage raka'a biyu ba za ta in ya dawo gida sai ya cika su ba shikenan magana ta riga ta wuce amma duk mutumin da ya ajiye azumi a halin tafiya ba shikenan ruwa ta sha ba dole ne sai ya rama wannan kashi kaga idan mutum har zai iya azumin gara ba ya azumin sa shine wato ainihin abin da zai masa mallam yace wa sawa'un kana safaruhu qari'an li garadin aw mustamirran yake cewa duk daya ne shin wannan balaguro nasa ya bijiro ne wato auke yayi bai shirya ba kawai zai yi ne saboda wata bukata ko tafiya ce wanda yake ta yau da kullum tafiya tsari'a shine kawai yanzu mutum sai aka masa waya dan uwansa bai lafiya zai je ainihin ya gaje kaga tafiya ce tsari'a tafiya mustamarriya shi kuma mutum wanda yake kawai kaman ka sai direban mota ko matukin jirgin sama to wannan Allah na tuba an yace zai aje azumi yaushe zai raba dan mutum ne zama sana'a tuki yake ko na mota ko na wani abu kaga wannan zai masa wahala lokacin da za a ce wato ainihin ya raba din tunda kullun sana'a sa kenan sai ke ta ka sa'ikin tsayyarat a ta'irat wa sayyarat kaman direbobin jiragen sama da kuma ainihin motoci wa sayyaratul ujra wato motoci na haya li umumi qawlihi ta'ala saboda gamewar fadin Allah da yake wa man kana maridan wanda dai ya zamo mara lafiya aw ala safarin ko kuma a halin wata tafiya kuga aka ce ala safarin halin wata tafiya kenan ashe indai tafiyar ce to shikenan ko ta yau da kullun ko kuma a nufin tsari'a to dai aka ce fa'idatun min ayyamin ukhar sai ya lissafa ya biya wasu kwanuka daban ma'ana in ya zama ya ci abinci to sai ya lissafa wasu kwanaki ya biya ya biya yace yuridullahu bikumul yusra sauki Allah yake nufi tare da ku wala yuridu bikumul usr baya nufin ainihin kunci ko tsane tare da ku وفي الصحيحين يادو أتكين بخاري دا مسلم أن أنس بن مالك رضي الله عنه دا سيدنا أنس بن مالك ألا قال مسيد عليه سي كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم mun kasance muna yin tafiya tare da manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala ta gare shi falami ibi sa'im al mufṭir mai azumi bai taba aibata mai cin abinci bai ce kaiwa na kafai kasala kafai ragwantaka wal mufṭir al sa'im sannan shi ma mai ci bai taba aibata wanda yake mai yin azumi ba kaiwa na kafai nuna ainihin kaza kaza ma'ana wannan yana a lokacin manzon Allah ana yin tafiya wani lokaci a ci abincin wani lokaci a aje ko kuma mutanen su kasu wasu suna azumi wasu kuma ainihin suna cin abinci ina gani lokaci ya riga ya mana halin nasa dai dole sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala mu dora a gaba abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wata'ala shi ba mu lada abin da muka kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh